Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Mama Tafis Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Litinin 25 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Hafiz, daga ƙarshe shugaba Emmanuel Macron ya ce Faransa za ta janye jakadanta daga Jamhuriyar Niger. Wasu hare-haren sama biyu da Rasha ta kai yankin Kherson da ke kudancin Ukraine ya yi sanadiyar kashe mutane uku tare da jikata wasu da dama. Sannan wasu 'yan bindiga sanye da kayan yaki sun kashe wani dan sandan wata kabilar Albania a birnin Kosovo. Sannan sun farma wata dadaddiyar majami'a lamarin da ya dade ta'azzara tashin hankali tsakanin wasu bangarori biyu masu hamayya da juna a baya a lokacin yaki.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ji tsokacin da wasu 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama suka yi kan kalaman da tsohon shugaban ƙasar Nijar ya yi na kira ga ƙungiyar ECOWAS da ta ba a hankali wajen warware dambarwar siyasar kasar.
Yadda ake shi ne a yi komi cikin lumana a warware don saboda rikici bai gyara komi.
Bayan nan za a ji cewa ministan yaɗa labaran Najeriya ya bayyana irin matakan da shugaba Ahmad Bola Tinubu yake ɗauka kan cire tallafin mai a ƙasar.
Dan wannan lokacin ne na matsi da ake ciki, kuma dalilin haka ne kamar da muka magana a baya yasa aka kawo wannan tallafi na kuɗaɗe.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya da Sarfil Hashim Gumal ya shirya kuma zai gabatar inda ya duba batun ɗaukar ma'aikatan bogi. Amma kafin nan sai a gyara zama a share labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. To ga labaran duniya. Gwamnan yankin kudancin Ukraine Alexandra Prokhorin ya ba da rahoton mutuwar mutum biyu, sannan kuma wasu da dama sun jikkata a wasu har-haren jiragen sama da Rasha ta kai a Kherson da ke kudancin kasar a jiya Lahadi. Ya ce dakarun Rasha sun farma mazauna birnin Brsle, inda suka kashe wata mata tare da jikkata wasu mutane uku, cikinsu har da wani jami'in 'yan sanda. Wani harin sama na daban a garin Love You kuma ya kashe wani dattijo mai shekaru 67 a duniya, a cewar Prokhorin. Al'ummomin biyu suna sashen Ukraine ne na yankin Kherson wanda ke gabar yamma na kogin Dnipro. Dama can Rasha kan kai har-haren jiragen sama a birane da ƙauyuka da suka hada da birnin na Kherson daga can tsallaken kogin. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ce Faransa na gab da janye jakadanta daga Jamhuriyar Niger, sannan a cikin watanni na biyu kuma za ta janye sojojinta biyo bayan juyin mulkin da aka yi a wannan kasa na yammacin Amurka, wato Afirka, wanda ya kai ga hambare shugaban kasar mai ra'ayin Faransa. Wannan sanarwar ta Macron na nuna alamar Faransa ta kawo ƙarshen turjiya da ta shafe watanni biyu tana yi biyo bayan wannan juyin mulkin, wanda bai sa Faransa ta janye jakadanta da ke Yamai ba, duk da umarnin sojojin da suka yi juyin mulkin cewa ya tafi. Macron ya faɗa wata hira da kafar talabijin ta kasar Faransa ba tare da yin cikakken bayani kan yadda tsarin zai kasance ba, cewa Faransa ta yanke shawarar janye jakadanta. Cikin wasu sa'o'i nan gaba, jakadanmu zai fice ya koma Faransa tare da wasu jami'an diplomasiyyar kasar. Hukumomin Iran sun kama wasu mutane 28 masu alaka da kungiyar IS saboda shirin kai wani hari a Tehran a lokacin zagayowar zanga-zangar da aka yi a bara, a cewar ma'aikatar tsaron kasar. Zanga-zangar ta barke ne bayan mutuwar matashiyar nan bakuriyar Iran mai shekaru 22 Mahsa Amini a hannun jami'an tsaro bayan da suka tsare ta kan zargin karya dokar jamhuriyar ta musulunci kan suturar mata. Ma'aikatar ta wallafa a shafinta na yanar gizo cewa a 'yan kwanakin nan da suka gabata da muke gudanar da ayyukan bai daya a Tehran da Albus da yankin yammacin Azerbaijan, an kai samame sansanoni da gidajen wasu 'yan ta'adda, a kana an kama 'ya'yan kungiyar ta'addancin su 28. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Nijar. a inda ake cika watanni biyu da barkewar rikicin siyasa da biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum. Tsohon shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuhu ya bayyana fatan ganin shugabannin ECOWAS ko CDAO sun jingine dukkan wani shirin amfani da karfin soja wajen warware wannan matsala. Yana minana ta cewa tattaunawa cikin ruwan sanyi ita kadai ce hanyar da za ta bada damar samar da mafitar wannan dambarwa. Wakilin murya Amurka ya mai Sulaiman Mumin Barma ya aika mana da karin bayani.
Ta hanyar wani sakon da ya kafa a shafin sa na X, tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu ya fara da bayyana abinda ya kira damuwar sa game da babban rikicin da Niger ta tsinci kanta. Saboda haka ya jaddada cewa tattaunawa ce kadai za ta bada damar bude hanyar gaggauta mai doda cikakkiyar demokradiya. Kuma amfani da karfin sojan ketare wani abu ne da zai haddasa asarar dumbin rayukan mutane da habannata dukiyoyi masu tarin yawa. Lamarin da ka iya zama tushen barkewar tashin hankali mai dorewa. Irin wannan mataki babu inda ya taba haifar da alheri ga al'umma, in ji shi. Shugaban kungiyar Rodat mai kula da kare haƙƙin dan adam Lawan Sallau Tsayebu TSA ya yaba da matsayin na tsohon shugaban kasa.
Mu a matsayin mu na masu kare dan adam ba mu san tashin hankali din, saboda in an yi tashin hankali kenan walwala ta jama'a da incin su da darajar su duka zubewa za su yi shoɗi. Ta yadda ake shine a yi komi cikin lumana a warware, don saboda rikici bai gyara komi. Mun gode ma Alhaji Muhammadu Isu wannan magana da ya yi ta Lattijo, ta wanda ya san ciwon 'yan ƙasa.
A ci gaban sakonsa na kafar X, shugaba Isu Muhammadu ya kara da cewa amfani da karfin soja mataki ne da ya zarce a kira shi kuskure, sai dai a saka shi a sahun laifuka. Saboda haka ya ce yana fatan shugabannin kasashen CDAO za su yi aiki da dattakonsu don kaucewa aikata irin wannan laifi. Kiran na tsohon shugaban kasa ya matukar dauki hankulan jama'a, musamman masu amfani da kafafen sada zumunta. Tsohon dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar Fayandes Tarayya Abdulmuni Gusman na daga cikin masu jinjina masa saboda wannan yunkuri na neman kashe wutar rikici a cewarsa.
Shi Bazoum da kansa ya san da idan wannan ta faru babu wani tabbacin cewa zai fita da rayuwar shi da shi da iyalinsa. Shi kuma Muhammadu Yusufu shugaba ne wanda ya yi imani da cewa in babu kasa babu komai, duk babu abin da za a yi. Da haka mai kamnar Bazoum shine wanda ke nema a warware wannan matsalan ba tare da an harba barushe ba.
Wannan shine karo na biyu da tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu ke bayyana matsayinsa a game da abubuwan da ke wakana a kasar bayan da soja suka bada sanarwar juyin mulki. A sakon farko da ya kafa a shafin sa na X a ranar 30 ga watan Yuli ya sanar cewa ya shiga yunkurin samar da hanyoyin warware kullun da ya sarke cikin ruwan sanyi, ta yadda za a saki shugaba Muhammad Bazoum a kuma mayar da shi kan kujerarsa. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulai Mumuni Barma da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha ta da labaran duniya kashi na biyu.
Wasu sabiyawa 'yan bindiga sanye da kayan yaki sun kashe wani dan sandan wata kabilar Albania a birnin Kosovo, sannan suka farma wata daddadiyar majami'a a Kosovo a kusa da kan iyakar Serbia. Lamarin da yasa aka yi barin wuta da yayi sanadin mutuwar uku daga cikin maharan kana ya dada ta'azzara tashin hankali tsakanin bangarorin biyu da a baya suka yi hamayya da juna a lokacin yaki, yayin da suke kokarin daidaita tsakanin su. Yan sandan Kosovo sun kewaye Banjask, wani kauye da ke da ratar kilomita 55 arewa da babban birnin Kosovo inda majami'ar take. Kana an ci gaba da barin wutan a cewar Firayim Ministan kasar Albin Kurti. Ministan cikin gidan Kosovo a ranar Asabar ya shaida cewa komai na tafiya daidai a yankin, amma kuma bai ce ko 'yan bindigan sun bar wurin ba. Hukumar reshen da daddiyar majami'ar ta Serbia da ke Kosovo ta ce an kulle wani wurin ibada a makarantar koyar da addinin da ke Banjask bayan da 'yan bindigan suka far musu. Wata tawagar masu ziyarar addini daga Serbia suna cikin wurin ibadan tare da wani pasto. A ƙarshe a jiya Lahadi, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da manyan 'yan kasuwar Amurka da masu zuba jari a yayin wata ziyarar da ya kawo nan Amurka na tsawon mako guda. inda suka tattauna akan irin damarmakin kasuwanci dake akwai a Ukraine. Zelensky ya ce yan kasuwar da suka hada da Michael Bloomberg, Larry Fink da Bill Ackman duk a shirye suke su zuba jari ne tsoka wajen ganin an sake farfado da Ukraine bayan yakin ta da Russia. Shugaban na Ukraine wanda ya wallafa hotunan ganawar tasu a Telegram ya ce yan kasuwar na Amurka da masu zuba jarin sun tabbatar da shirin su na zuba manyan jari a kasar mu da zarar yakin da ya kare, sannan sun samu tabbacin tsaro.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ministan yaɗa labarai a Najeriya Muhammad Idris Malagi ya ce gwamnati tana aiki ga dangadan domin rage wahalhalun da talakawa suka shiga sakamakon janye tallafin mai da ta yi. Ministan ya bayyana haka ne yayin tattaunawarsa da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri a gefen babban taron Majalisar Dinkin Duniya da aka kammala a ƙarshen mako. To ko mecece mafita da kuma matsayin gwamnati a yanzu kan kiraye-kiraye da jama'a ke yi? Tambayar kenan da Baba Yakubu Makeri ya yi wa ministan.
To gwamnati ta janye wannan daga ranar farko da shugaba Ahmed Bola Tinubu ya karɓi mulki ya ce ba zai yiwu a ci gaba da wannan tallafi ba. Wasu mutane ne 'yan tsiraru su ne suke murin wani al'amari 'yan talakawan Najeriya kuma suna cikin matsi. To shi yasa aka janye na farko kenan. Na biyu, bayan an janye kuma an ɗauko matakai idan baka manta ba akwai tallafi na kuɗaɗe da kayayyakin abinci da gwamnatin tarayya ta tura ma gwamnatocin jihohi domin su ne ke tare da mutane. An tura musu waɗannan kuɗaɗe, an tura musu kuma waɗannan kayan abinci domin a samu sauƙin al'amari. Kuma gwamnati tana ta aiki matuƙa wajen gano yaya za a yi a ci gaba da taimaka ma talakawa domin samu sauƙin wannan abu. Akwai kuma bayanin da shugaban ƙasa ya yi na maganan samu bus wato wanda za a riƙa safara da su masu sauƙi saboda talakawa su samu sauƙin wannan al'amari. Shugaba Ahmed Bola Tinubu kullum yana cewa lalle 'yan Najeriya su ne a zuciyarsa, baya jin daɗi yadda ake cikin wannan matsi na sakamakon janye wannan tallafi da aka yi. Amma ina tabbatar maka shugaban ƙasa yana nan yana aiki da ministocinsa da gwamnoni domin kawo sauƙi ga wannan al'amari. In ka tuna kuɗaɗen da ake ta tarawa, ana tara su ne domin a samu ayyuka, mutane su samu ayyukan yi, a gina asibitoci, a gina makarantu, a gyara tituna domin mutane su samu sauƙi. In ba a cire wannan tallafin ba, bai yiwuwa a samu wannan kuɗaɗen da za a yi wannan ayyuka da su. Kullum shugaba Ahmed Bola Tinubu maganan talaka ne yake a zuciyarsa. Su wane ne wanda suka fi shan wuya saboda shirin wannan tallafi da aka yi? To kullum dare da rana aiki yake tukuru dan neman yadda za a yi talaka ya samu sauƙin rayuwa, domin saboda haka ne aka zabe shi. Baya bukatar ya ga cewa wani babban ma'aikaci ko kuma dan majalisa ko wani babban ma'aikacin gwamnati shine ke more mu harkar gwamnati. Talaka shine a tsakiya a zuciyar shi shugaba Ahmed Bola Tinubu. Kuma kullum yana cewa ya san ana shan wannan wahala, amma yana nan ana aiki tukuru a samu maslaha. Dama ai sai ya dan sha wahala kaɗan sannan daɗi zai zo. To dan wannan lokacin da ya nan matsi da ake ciki, kuma dalilin haka ne kamar da muka magana a baya, yasa aka kawo wannan tallafi na kuɗaɗe da kuma kayayyakin abinci da aka tura ma gwamnoni a jihohi domin taƙaita wannan matsala da talaka suke ciki.
To kana ganin nan da wani lokacin ne talaka zai fara gani a ƙasa?
Zai gani a ƙasa a kwanan nan insha Allah. A bi a hankali, wani abu ne, al'amari ne wanda in ya zo ba za a ce farar ɗaya rana guda an yanke shi ba. Amma ina tabbatar da cewa shugaba Ahmed Bola Tinubu, kamar da na faɗi a baya, yana nan yana aiki dare da rana. Kullum zancen da yake yi shine yaya za a yi talaka ya ji daɗi, in Allah da kuma haƙa za ta kai ga ruwa ake cewa.
Ministan yaɗa labaran Najeriya Muhammad Idris Malagi kenan a hirarsa da Baba Yakubu Makeri. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashiyarmu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum don bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta circe wasu mutane takwas a babban asibitin tarayya na Kebbi kan balagalar ɗaukar ma'aikatan gwamnati. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gunar. Sabon shirin zai sauka a Kebbi jihar Nasarawa don jin zargin wata badakalar zamba cikin aminci a babban asibitin gwamnatin tarayya da ke garin, wato Federal Medical Center Kebbi, inda aka mankaɗo damfarar wasu masu neman aiki da wasu jami'ai suka yi wa alƙawarin sama musu aikin, da hakan ya ba su damar karɓe maƙudan kuɗaɗe a hannun mutanen har ma da shirya musu jarabawa da shirin fara biyan su albashi ba tare da sun shiga ofis ba. Babban shugaban asibitin, wato Chief Medical Director Dr. Yahaya Baba Adamu, ya yi matuƙar mamakin faro wannan al'amari a asibitin.
To sun dade suna yi sai sa duk mutane kullun sa dauka aiki, ana daukan aiki a muka asibiti, ana daukan aiki. To kawai sai gaji Allah ya kazo, magana ya taso, ana zaton wuta a
makera.
Kawai sai aka ganta kuma a masaka. To abun ya fito daga police station maimakon a ce daga asibiti aka gano ta, wani ne ya kara police station.
Na gani.
Yanzu dukkan su so, tuna ga tun da abin na hannun hukuma mu dan jira su mu ga me za su yi. Mu je mun fara investigation panel ɗinmu a ciki, mu kalle su tukunnan. Mu tabbata me ne police suke so su yi. Ka gan su mun ga za su kwanta da zancen ne sai mu shiga press. Ga 'yan talakawa suna neman abin da za su yi, kuma ba su da mutum da bai da komai. Wai kuma kuje kuna karɓan kuɗi wai za ku ba su aiki. Aiki kuma na bogi ba ma na gaskiya ba. Just unfortunate.
Ma'aikacin asibitin Yahaya Shafale, wanda ke da bayanan abubuwan da suka faru, ya ba mu labarin nan bidibi.
To wallahi inda muka samu labari wannan maganan ya dade, ana ta raɗe-raɗe a kan shi. Duk inda ka zo sai ka ji dan uwa zai zo ya same ka ya ce maka ya zo yana son ganin ka, ka zo sai ya ce maka wallahi abun da ya dame shi shine maganan aiki. Amma da ka fito ka ce mishi ai wannan abun ba a yin shi saboda aiki ba a dauka sai gwamnatin ta ba da dama. To gwamnati bata ba da daman daukan aiki ba, kaga ba inda za a yi a ce kawai asibiti ta zo ta yi gaban kanta ta ce za ta dauki ma'aikaci. In ta dauki ma'aikacin nan ina za ta samu kuɗin da za ta biya shi saboda komin ana yin shi na ka'ida. To amma mutane ba su yadda sai su ce ai ana daukan aiki, kuma mu ba mu ga inda ake dauka ba, kuma su manyan nan muna tare da su amma ba mu gani ba saboda ni a ƙarƙashin MD nake. To amma banga inda aka kai lokacin da shi MD za a ga shi ya bada aiki ba sai in ya samu approval daga sama an ba shi dama ya dauki aiki kafin ya dauki aiki. To muna zaune ne kawai cikin wannan satin da muka shiga nan sai ga takarda sai ya zo daga police akan cewan ai asibiti na bada aiki, aka ce ba aiki. Sai aka zo da suna kawai, sai suna ya zo muka ga sunan mutane kaman guda takwas police report suka kawo akan cewa suna neman waɗannan mutane daga area commander. To daga nan aka zo aka kai su area commander, daga area commander kuma kawai sai muka ji aka ce ai za a wuce da su lafiya saboda commissioner of police ya ji cewa ya samu sigina akan cewa ai su suna ba da aiki kuma ba aiki. To ashe aiki ne na irin boge da ake faɗa shi ne ya fito.
Yauwa, Yahaya Shafale faɗa mana waɗanne mutane takwas ɗin nan kamar su waye da waye ne?
Eh, mutane takwas ɗin nan na farko dai akwai Hedo Adimi a ciki, na biyu akwai PA ɗin shi, na uku akwai second office ɗin shi wanda shi ne yake riƙe, ya riƙe wurin da ake nufi kaman gwamnatin ta ɗauki mutum aiki za a ce sai an kai ka an maka IPs. To shi ya riƙe wannan matsayin. Sai akwai wata kuma nurse, ita kuma akwai kuma wani yaro shi kuma daga gefen ina accounting ne, akwai 'yan accounting dai sun kai kamar guda biyu a ciki zuwa uku.
Yawwa, to ya shafa ne ku kuma na san watakila ba za ku rasa binciken irin mutanen da abubuwan suka rutsa da su ba me kuka gano
abinda muka gano kawai zaka ji mutun yazo ya ce maka ai na bada 1800 wani zai ce maka wallahi miliyan 1 ma da 200 na bayar inda su suke ta fitowa da maganan cewa sun biya 1800 wannan ya ce maka ya biya 1,000,000 wannan ya ce maka ya bada 1,100,000 akan za a bashi appointment ba kuma bai gari ba
amma shafali wannan ya nuna irin ba mamaki kina ko wasu ma'aikata da aka yi nasarar daukar su ta wannan hanyar ta bada kudin kinan
gaskiyar magana ne banga wani ma'aikaci wanda ya shigo wurin nan ta hanyar kudin ba ai dalilin cewa ba su samu ne ba alam ya bulo ai kaga da sun samu aikin ba wani wanda zai ji to amma rashin ba kofar da za a iya sa su kuma aka karfi kudin su shi yasa har alam ya bulo
mana daga wajen su waɗanda suka bada kudin ne suka kai kara aka dau mataki ko ya kuka samu labarin yadda abu ya faru
wanda suka bada kudi ne shine suka kai kara saboda an sun ce an zo an yi musu capture ne tun a watan hudu da ya wuce sai suka ce musu za su iya samun albashin su daga watan biyar aka zo watan biyar basu gani ba sai suka ce su yi hakuri watan shida aka zo watan shida basu gani ba sai suka ce musu last shine zuwa August watan takwas suna jira su ji an kira su kuma su fara ganin albashi basu gani ba to jin wannan maganan sai su ma fa suka tare nasu su kai kara
mutanen shin waɗanda suke zaune a kefi ne kawai ko kuma daga matasa na wasu jihohi
a waɗanda suke zaune a kefi akwai waɗanda suke zaune a kefi gaskiya akwai kuma waɗanda suke bayan kefi
mutanen za su kai nawa ne a ganin ka
akalla ba kasara ba an ce kudin da suka amsa a wurin mutane a gaskiyar magana ana kurarin miliyan 100 da wani abu saboda mutane akalla ba kasara ba an ce sun dauko mutane kamar 1000
mutum 1000 za su sa aiki a asibiti daya
a asibiti daya an ce sun karfi kudin mutane akalla sun kai mutane 1000
gabaɗaya ma ma'aikatan asibitin nawa ne
daga baki da ma'aikatan asibitin nan inda muke a yanzu akalla ba kasara ba za mu iya kai 5000
iya babban asibitin gwamnatin tarayya da ke kefi na da mutum 5000 ma'aikata
wallahi saboda gaskiyar magana akwai mutane gaskiya
to daga nan mun ji ta bakin shugaban ma'aikata na babban asibitin gwamnatin tarayya da ke kefi jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Habibu da ke tsake zargin daukar ma'aikatan ta hanyar zamba ya ce an ba da belinsa amma za a neme shi nan gaba
mu da kuka neman dawo kuma wanda dai suna da damuwa aka kaman ba shi yan sanda suna na rike a wurin har yanzu magana dai na wurin yan sanda a fotar kwata a lafiya sai yake da biyu kuma idan kuma suna bincike magana ke sun daga maka maza na yanzu kamar na riga bincike magana kina
amma dai yanzu kai kanka an ba da belinka
dai da an ce mun zo in self bed ko sabar ka gumce ne haka aka ce mini in zo in sabar ka gumce to ranar na zuwa bina washe gari an ce kai wasu da kuma na kai sun ce zo in sabar ka gumce kuma haka ne to da za a neme ne amma wanda suke da hannu ko mu da aka mace da sunan mu sunan su to su suna na police detention kuma su shi di dubuci police kuma dan sun ce za su ruta wa SMC ba za su saki wancan ba sai an ga wancan yaro to ban dai ba ga wasu kan ba amma ni dai sun ce zuwa bina sai sabar ka gumce ne ko sai da ni suke cewa
na gane wato dai dan an san ka shi yasa aka ba da belinka
mu ba ya an san su ai ba baki bane ai suna da iyayen su wasu suna zama a kebi duka su ma'aikata da laifin su kamar da ni ma nake ai
amma Muhammad Habibu waye ne wannan yaron da ba samu ba
wasu sunansa Peter Dare shi ma dan kabin ne uban shi pastor ne a Malaraba kuma ma'aikata ne laifin
su da kage takardar nan mu yi fara fado ma rai ne Muhammad Habibu
now
da kage takardar gayyatar nan me ka dauka me ka dauki abinda ake tuhumar ka dai
tuhuma ni ma ba sai da dole su ga mu wai an kira sunana na za ba ni kifaron kin ban san komai ba to wajen da aka rike su a court transaction evidence ai akwai transaction na kuɗi na transfer na malaysia da aka bibiya kuɗi account din su su ma sun confess a statement din su to ni ma haka na ka account din su ka ce an kai din na kai musu ban account din ka kamar da suka umarce mu mu yi daga lokaci da zuwa lokaci sai ina wurin su
Alhaji Muhammad Habibu kana da kwarin gwiwa zaka iya kare kanka daga wannan zargi
da kyau
kana da hujjoji ko kuma dai kana dai ganin akwai wata kura da sai an yi tsayin daka kafin nan
Eh akwai malaiku a cikin hujjojin da ba yan sandan nan matsila sun fara gamsuwa da su suka ce zo da neme ne da babu ni hujjoji mai kokwara yi waye da sun rike ni mako kuma da za su ce bin da kamata
masu raro kun dai jidda wannan badakala ta wakana da fatan masu raro idan sun shishini irin wannan zamba za su dauki matakin da ya kamata din dakatar da ita za mu jira a kammala bincike kuma duk sakamakon da aka samu za mu dawo domin fada muku yadda ta kaya za mu rajin Nasir Adamu Elikaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
Toma dalla ga da Sarfil Hashim Gumel kafin mu kai ga shirin mu na karshe ga wannan sako
Can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa bisa tattalin neman sani ku wanne
shirin ilimi garkon dan adam shiri ne dake nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Niger da Ghana da Cameroon da Chad da kuma sauran kasashen duniya sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon dan adam wanda ni Babangida Cibrin shirya da kuma gabatar VOA duniya a tafin hannunku
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa daji
to madalla yanzu kuma sai labarai amma a takeice
Takaice gwamnan yankin kudancin Ukraine Alexandra Prokozin ya bada rahoton mutuwar mutum biyu sannan kuma su da dama sun jikkata a wasu harharen jiragen sama da Russia ta kai a harsan dake kudancin kasar a jiya Lahadi yace dakarun Russia sun farma mazauna birnin Bursley inda suka kashe wata mata tare da jikkata wasu mutane uku cikin su har da wani jami'in yan sanda Shugaban Faransa Emmanuel Macron Jiya Lahadi ya ce Faransa na gabta janye jakadanta daga Jamhuriyar Nijar sannan a cikin watanni na biye za ta janye sojojinta a biyo bayan juyin mulkin da aka yi a kasar wanda take yammacin Afirka wanda ya kai ga hambure shugaban kasar mai ra'ayin Faransa wannan sanarwar ta Macron ta nuna alamar cewa Faransa ta kawo ƙarshen turjiya da ta shafe watanni biyu tana yi bayan wannan juyin mulkin wanda bai sa Faransa ta janye jakadanta dake Yamai ba duk kuwa da umarnin sojojin da suka yi juyin mulkin cewa ya tafi hukumomin Iran sun kama wasu mutane 28 masu alaka da kungiyar IS saboda shirin kai wani hari a Tehran a lokacin zagayowar zanga-zangar da aka yi a bara a cewar ma'aikatar tsaron kasar Zanga-zangar ta barke ne bayan mutuwar matashiyar nan bakurdiyar Iran mai shekaru 22 Mahsa Amini a hannun jami'an tsaro bayan da suka tsare ta akan zargin karya dokar jamhuriyar ta musulunci kan suturar mata. Wasu sabiyawa 'yan bindiga sanye da kayan yaki sun kashe wani dan sanda dan wata kabilar Albania a birnin Kosovo sannan suka farma wata dadaddiyar majami'a a Kosovo a kusa da kan iyakar Sabiya. Lamarin da yasa aka yi barin wuta da yayi wato da yayi sanadin mutuwar wato mutuwar uku daga cikin maharan kana ya dadda ta'azzara tashin hankali tsakanin bangarorin biyu da a baya suka yi hamayya da juna a lokacin yaki yayin da suke kokarin daidaita tsakanin su a jiya Lahadi Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da manyan 'yan kasuwar Amurka da masu zuba jari a yayin wata ziyarar da ya kawo nan Amurka na tsawon mako guda.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mun dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai. Sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu da yanzu Altayib Aljubair ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC